kai tsaye sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a wasu tashoshin FM da suka hada da radio amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol sai kuma Niya dake birnin Kwanni. A birnin Yamai kuma za a iya kama mu akan VOA Africa zango na 102.5. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Baya ga haka a duk lokacin da ake da bukata ana iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba wayewar garin yau Alhamis 16 ga watan Janairun shekarar 2020 daga nan Washington DC. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa. A bangare da guda kuma jiya Laraba shugaban Amurka tare da mataimakin premier na China Liu He yasa ya sa hannu akan yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen ƙarshen yakin cinikayya da ya kwashe watanni ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu. Gwamnatin ƙasar Tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rijista ba zuwa ranar 20 ga wannan wata na Janairu.
To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, a daidai lokacin da Najeriya take nazarin yadda za a ƙara samun haɗin kai da ci gaban ƙasa bayan shekaru 50 da kawo ƙarshen yakin basasa na Biafra, wasu 'yan ƙasar da suka yi nazarin wannan lamari sun ce.
Daga bayan da suka yi su ma sun zo sun gan akwai kuskure ka ce to in aka fara wannan abun wani za a kashe wannan in aka kashe wannan Yorubawa yana ciki Bahaushe yana ciki Inyamuri ma yana ciki.
Yayin da ake ci gaba da dambarwar siyasa a nan Amurka kuma musamman ma kan batun fara sauraron shaidun dalilan da suka kai ga tsige shugaba Donald Trump. Manazarta harkar siyasar Amurka na bayyana inda majalisar dattijai za ta maida hankali a kai.
In aka yi a cuzin naka a nan Amerika dole a baka representative ka kawo lawyerinka ka kawo shaidunka.
Muna kuma tafi da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar. Amma fa duk wannan sai bayan kun ji yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu akan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa. Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunanta kan takardun, ta kuma miƙa su ga 'yan Democrat shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban ƙasar. Manajojin tsige Trump da 'yan majalisar da za su gabatar da ƙara da kuma a kawo majalisar su ne suka kai takardun hujjojin zuwa majalisar dattawa. Shugaban masu rinjaye a majalisar Mitch McConnell ya ce yau Alhamis majalisar za ta karɓi takardun a hukumance. A lokacin ne za a rantsar da alƙalin alƙalan Amurka John Roberts wanda shi ne zai gudanar da shari'ar, daga nan kuma sai ya rantsar da manajojin da majalisar wakilan ta aika. Tun jiya Laraba ne majalisar wakilan da 'yan Democrat ke da rinjaye suka kada ƙuri'ar amincewa da manajojin da za a aika a zaman shari'ar, cikinsu har da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri Adam Schiff da kuma shugaban kwamitin shari'a Jerry Nadler. A bangare guda kuma jiya Laraba shugaban Amurka tare da mataimakin premier na China Liu He ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwashe watanni 18 ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya. Wannan yarjejeniyar ce da ba wanda ya taɓa ganin irinta, a cewar Trump wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya. A bikin rattaba hannu da aka gudanar jiya Laraba a fadar White House, mataimakin premier na China ya karanta wasiƙa daga shugaban ƙasar China Xi Jinping wadda ta ce a matakin gaba kuma bangarorin biyu suna da buƙatar aiwatar da yarjejeniyar cikin gaskiya. Cikin jawabin Lu ya yi nuni da cewa an samu koma bayan lokacin da ake gudanar da zaman tattaunawar, amma wakilan kasashen biyu ba su karaya ba. Amurka da China sun amince da fuskar farko ta yarjejeniyar tun watan Disamba, wadda ta nemi China ta ƙara sayan kayayyakin Amurka ta kuma dakatar da abin da take yi na takurawa kamfanonin kasashen waje su miƙa mata fasaharsu, haka kuma kada ta ci gaba da sarrafa kudadenta domin samun garabasa wajen fitar da kayayyakin ta waje. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rijista ba zuwa ranar 20 ga watan nan na Janairu. Jami'ai sun ce an samar da wannan shiri ne domin yaki da miyagun ayyuka da ke faruwa a yanar gizo. Amma masu amfani da wayoyin hannu suna korafin cewa wa'adin da aka saka yayi kaɗan, kuma 'yan jam'iyyun adawa kasar Tanzania na nuna damuwar rufe layukan wayoyi zai iya kawo tsaiko ga babban zaben ƙasa da aka shirya za a yi a watan Oktoba. Giftsway ita ma an taɓa damfarar ta a yanar gizo. An damfare ta dala Amurka 1,300 lokacin da ta yi ƙoƙarin sayan kayan latroni ta hanyar yanar gizo ta hanyar amfani da wayarta.
Bada kumtumia zile pesa kuanzia hapo sikupata tena mawasiliano yake.
Ta ce bayan da na aika da kuɗi na sai wayarsa ta daina aiki, ina tunanin rijistar layin waya zai taimaka matuƙa. Idan akwai irin wannan tsarin lokacin da na rasa kuɗaɗe na, ina tunanin zai zama abu mai sauki wajen kama wanda ya cuce ni. Wannan rijistar da za a yi za ta haɗa layin mutum da katin shaida na mutane ko katin fasfot da aka yi musu da kuma hotunan tambarin yatsunsu. Hukumar kula da kafafen sadarwa ta Tanzania ta ce yin rijistar layukan wayoyi zai rage aikata miyagun ayyuka a yanar gizo kamar ta hanyar biyan kuɗi ta wayar hannu. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya naɗa wani jami'insa da ba a san shi sosai ba ya zama shugaban gwamnatin Rasha jiya Laraba, a wani abu da ba a saba gani ba a siyasar Rasha. Putin ya samar da shirin sauye-sauye kundin tsarin mulki, ya kuma amince da murabus ɗin da ɗan firaministan ƙasar Dmitry Medvedev. Medvedev ya miƙa takardun murabus ɗinsa jim kaɗan bayan da Putin ya sanar da wasu ƙudurorin sauye-sauye kundin tsarin mulki da za su ƙara wa 'yan majalisa ƙarfi. Daga bisani kuma Putin ya zaɓi Mikhail Mishustin, mai shekaru 53 wanda ya shugabanci ma'aikatar wato haraji fiye da shekaru 10, amma mutane ba su san shi sosai ba, ya zama tsohon firaministan ƙasar, wato ya zama sabon firaministan ƙasar.
Gaida Sarfilo Hashim Gumel da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta daidai lokacin da Najeriya take waiwaye akan makasudin yakin basasa da aka yi ƙasa a ƙasar shekaru 50 da suka gabata, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Umar Faruk Musa a tattaunawar da ya yi da Abdul Fattah Akinbode, Abubakar Muhammad da kuma Pius Onyekachi Mosu wanda aka fi sani da Sani Katsina domin nazari kan wannan matsalar da kuma darussan da aka koya. Ya fara da tambayar Abdul Fattah matakin da ya kamata mutane su ɗauka don tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasar.
Gaskiya matakin da ni nake gani zai fi sauƙi. Ya kamata idan kana kudu a matsayin ka ɗan kudu ka san da cewa wanda yake arewa tunda har Allah ya kori daya to ku zama daya kamar dan uwa. Idan kana arewa kaga dan kudu kada ka kyamace shi, ka so shi kamar yadda yawancin mutanen mu na baya suke nuna soyayyar su ga wanda yake ma ba dan kasar su ba, bare a ce wanda kuke kasa tare da shi. Kaga wannan idan har a ce manyan mu wanda suke su suna gaba za su iya nuna maka wannan fa koda ba addinin ku daya ba dan uwanka ne, to ina ganin waɗannan abubuwan zai kawo sauki. Sannan kuma 'yan siyasar mu waɗanda suke mulkanmu ya kamata su nuna ma mabiyansu to wani fa biye da kuke tare da shi ɗan uwanka ne, kama cire maganin yare ko addini a ciki. Idan har muka cire wannan to ina sa ran insha Allah za mu ci gaba.
Faiz Onyekachi, to wata matsala da har yanzu ake ganin tana ta kunno kai shine kuɗin mulki da tsananin kishin jinsi ko ƙabila ko bangaranci
a yanzu kana ganin akwai alama an samu wannan natsuwar
yakin har yanzu bata kare ba ana zama ne kamar zaman gishiri da manja ina kallon ka ko doya da manja wannan zaman da ake kenan saboda mun taba zama ni ka tsana kai tunanin da muke ma juna shi yasa zaka ga yawancin mutane Ibo inda na fito kullun so su kace su ma su shugabancin kasa su ma ko kuma a ba su kasar nasu zai zanna me yasa har yanzu wasu ba su dauki wasu da wannan muhimmancin mun zo tare kasar Najeriya ɗaya ne ko da yake ni ban san lokacin da aka yakin ba sa sa ba ma na karanta amma lokacin da muka zo arewa a arewa inda muke iyayen nan su ma arewa inda suke mun zaman tare
to amma a ganin ka yanzu me ya kamata a yi domin a samu jituwa kuma a daina tunanin yin wani abu da zai iya kawo yakin basasa irin wancan da aka yi da ya jawo halakar al'ummar Najeriya da yawa musamman ya bangaren Ibo inda nan ne aka yi fafatawar kwarai da gaske
to a koma gidan jiya wannan ka ganni ni baka tunani ni Ibo ne ko Berebe ne ko Bahaushe ne dan Najeriya ne zaman da aka yi da mu ma ko da bayan yakin ma da muka zo mun da muka tashi arewa mai wannan zaman ba zan taba manta akwai wannan Alhaji Sada kamar uba ne gare mu gaba ɗaya kowannen mu na da kwana abinci a gidan shi ba mai kallon ka ce ke Fayos ne ko wancan Abubakar ne wani ma dan saboda wannan jituwan sunan mu ya bace wani sunan Sani yake kira na saboda an riga zama a daya in zamu koma wannan gidan na jiya na tunanin cewa mu duka ɗaya ne ilimi man da muka samu yanzu na boko ya kara mai da mu baya mai boko ya kara nuna mu gaba kowa tunani yake tarihin da ya riga wuce abin da ya riga wuce maimakon mu dawo mu zama ɗaya wani har yanzu in ya tuno sai ce ka a gwara shi a mai da shi gidan shi na da
Alhaji Abdul Fatah a matsayinka na dan al'ummar Yoruba ko daga jihar Ogun wace hanya kake ganin ya kamata a bi domin kada a sake afkawa bitin tunun da suka kawo yakin basasa
alhamdulillah wala abin da yake ciki ne abin da na gani a ciki in aka inda shi onyeka ce ya fada in aka yi haka misalin yanzu abin da yake kawo za mu tafi ba za mu saya ba ni da ka gani haka ne ruwa biyu ne ni ba zan ce zan kashe Bahaushe ba na kashe Bahaushe na ce a kashe Bahaushe kamar na kashe dan wana ne na ce kuma a kashe Yoruba kamar dan mama na daga Kano ni baba na Yoruba ne to cikin gidanmu muna da wansun da su ma Christian ne ko wanda yake bi na Christian wanda yake bi a gaba Christian matun da Allah ya riga ya hada mu haka muna daya kamar sun siya muna da kishi Nigeria sai mu bari irin wannan zargin da muna zarge kanmu ko Yoruba ya ce Ibo ba cewa ko Ibo ya ce Bahaushe ba cewa ai bai kamata ya taso ba sai mu rungume junanmu mu jara Nigeria tunda muna da kishin kasanmu a zuciyarmu shine na kiyan zai ya kawo mana irin wanda zai kawo mana jara a nan Najeriya
to karshen wannan shiri na musamman kenan saboda karancin lokaci nan zamu dafa aya a madadin Abdul Fatah Akin Bode na jihar Ogun da Abubakar Muhammad Nasko daga jihar Niger da Pius Onekachi Nnamani na jihar Enugu ni Umar Faruk Musa daga nan Abuja nake cewa ku huta lafiya
Umar Faruk Musa kenan da tawagarsa a tattaunawar da suka yi Yanzu kuma sai batun siyasa inda anan Amurka yau ne ake sa ran cewa majalisar wakilai za ta mika wa majalisar dattawa dalilan da ya sanya ta tsige shugaba Donald Trump. Akan haka ne na tuntubi wani masanin harkokin siyasar Amurka Yahaya Nock kan abin da za a yi tsammani a yau sai ya ce
wannan lamarin siyasa ne kawai domin su Democrats sun gani cewa ba za su iya su buge Donald Trump a filin zabe ba so suna so su yi wannan abin ne don su samu nasara amma ba za su yi nasaran ba zai zauna shekaru hudu da suna zuwa zai ci zaben
to amma ko za ka yi mana karin haske game da wannan mataki da aka kai na tsige shi din da ake yi ka san siyasa a nahiyar Afirka da kuma yadda ake gudanar da ita a nan Amurka ya sha bamban kuma wannan a ce wai majalisar wakilai za ta mika wa majalisar dattawa daftarin da majalisar za ta yi amfani da shi wajen sauraron shari'ar da za a yi yana da dan rikitarwa
to ce sani zamanin a kan san an taba yin impeachment I'm impeaching Bill Clinton shi Democrat ne da shi ya yi laifuka guda biyu ko uku haka nan shi kuma ya yi karya ga mutanen America ya yi abu ya ce bai yi ba amma an samu evidence shi wannan President Trump tun ran da ya shiga mulki wayannan mutane suna so su tumbuke shi. In aka yi a choosing naka a nan America, dole a baka representative ka kawo lawyerinka, ka kawo shekunka su zo su yi, amma su members na house ba su ba shi wannan zarafin ba.
To kana ganin cewa wannan zama da za a yi ga baki ɗaya daga ƙarshe korar ƙarin za a yi kenan?
A gaskiya ne, an gama President Trump zai kara ma ƙarfi ne.
Amma idan wani yana sauraron ka zai ji kamar kana goyon bayan shi shugaba Trump.
Ina goyon bayan gaskiya ne. In President Trump yana faɗin gaskiya ne, to na goyon bayan gaskiya.
Yahaya Nock kenan, masanin lamuran siyasar Amurka akan batun fara sauraron shari'ar yiwu a tsige Trump. Yanzu kuma ga wannan guzirin.
Ga tashar al'umma majiya mai tushe ba da ni sashi Hausa na BOE matsayin ya zarta yan bayo.
Masu saurare, albishirinku.
Allah ya yi dare gari ya waye.
Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka.
A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi fil.
Da ɗan gari.
Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da ɗan tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
shi. Kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da kan duba lamuran siyasa, ci gaba, dambarwa da kuma ƙalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka.
Yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu.
Matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa, ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini.
Kasuwa akai miki nuni. Kasuwa
akai miki nuni.
Gaskiya muna karrama masu ciniki.
Da nawa kika siya gaskiya?
Na ce 2000.
Ya wuce gaskiya. Ya wuce. Kara mun sai da mai. Gaskiya da 500 muke sai. Na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba. Ki dai bashi da 400.
Kasuwa a kasa.
Wani kaya sai amale. Labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Wannan haka yake. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 12 na dare da minti 18. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka hoiba.
Sun ce za su kashe mu ne. Akwai mai rashin lafiya a gidanmu din. Sai sun ce wai da mu dore shi.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali. Batun kare haƙƙin ƙananan yara na ɗaya daga cikin batutuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗauka da muhimmanci, da yasa aka rattaba hannu akan ƙudurori da dama da nufin ɗaukar matakan inganta rayuwar ƙananan yara. To sai dai shekaru da dama bayan amincewa da waɗannan ƙudurorin, har yanzu galibin yara a ƙasashe masu tasowa suna rayuwa cikin mawuyacin hali. A yau shirin domin iyali zai haska fitila kan irin wannan lamarin, inda a jihar Plateau aka ƙona waɗansu ƙananan yara bisa zargin maitanci. Ga abin da ɗaya daga cikin yaran da za mu sa ya sunansa ya shaidawa shirin domin iyali.
Dama sun ce za su kashe mu ne. Akwai mai rashin lafiya a gidanmu din. Sai sun ce wai da mu dore shi. Akwai yarinyar baban Mary, ita ne ta dore shi sai ta ce mune. Sai ta ce mu je asibiti. Sai mun je da mun je asibiti ba. Sai an ce an kunce. Sai mutane suna ce mu dawo gida. Sai mun dawo da mun dawo gida. Sai an ce mana an kunce. Sai yarinyar cinni ta ce ba mu ne mun dora shi ba. Su ne sun dora. Da Mary sai ambiyan sa kan daren bincin shi sa petro kai na mu sai ta kashe mu sai an karba leta a hannuni ana sa mata ma wani kaka huta kafa a ce mata ta kunce suri sai ambiyan kyakke laitin ambiyan zan sauna kai.
To shirin domin iyali ya kuma zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran ga bayanin nata.
An fara zargin su da maita ɗin ko bai wani daidai sosai ba. Sai mun je kamar wani ne ya taimake mu da yaran so da ya taimake mu da yaran mun fara azumi da addu'o'i yaran sun zo ba su a fita kuma ngane to sai
dama suna fita ne
wanda man suna fita an ji su ba da yake mutumin da yayi magana sai aka tambaye su yaran sun fada ko ba haka ba so da muka fara addu'o'i na yaran sun ce ba su fita kuma ba su zuwa ba ruwan su sai muna nan bayan akoni rasuwan da aka yi rasuwan maman Mary din da jajjaz bai sati ɗaya ne ko ya ne ma sai yayar Mary din sai ta fara fada wai ai wayan nan din suna ciki suna ciki
suna cikin maita
suna cikin maita shine muka ci gaba da addu'a da yake muna kan addu'a da su sai sun ce su ba ruwan su ya ne za ta ce go irin ya ta fada haka sai ranan laji da yamma misalin karfe 5 zuwa 5 da rabi zuwa 6 din nan muna cikin gida sai na fita bayan gida dawowa nan da ina dawo sai na samu baban Mary ya kwashi yaran nan yana tafiya da su sai na ce mishi me ya faru sai daya ya gudu zuwa wuri na yace wai ai an ce musu su je asibiti su je kunce mai rashin lafiyan sunan shi Usaini suna ce min suna tambaye su na tambaye wanda ya gaya mun kana ciki kana tafiya ne hannunka na ciki yace a'a shi bai san komai ba don already ina monitoring nasu muna kwana tare muna monitoring nasu gongon har gari ya waye in dinga gaggaya muna musu duk cotton musu wani supervisor gaba muna tafiya tare da yaran nan gaskiya ban samu nothing strange ba abin da ya zo da irin da bomb a ce wanda sun boye mu babu da ce ina da kudi a hannu da na bi su zuwa asibiti to ban da komai da san how machine sai na ce to in za su je su don na san an kai su wurin ba abin da za ja musu a wurin don mutane a wurin ba za su bar su a yi wannan a yi wani abu da su a asibiti ba so na ce su je su dawo da suka je suka da ba su shiga gida da su ba sai suka wuce wani gida da su da suka wuce wani gida sai na kira yarinya na karama sai na ce musu na ce mata ki je ki duba mu yayinki an dawo da su da ta je bata ma kai gidan ba ma sai ta dawo da gudu wai ai a ta tambaya wance mata wai ai an dawo da su har an kone su sai na ce musu an kone su yaya na gudu na je da na gudu na je sai na ji na samu an riga an kone su so wata mama na gida wurin ta taimake shi kashe wutan da yana kan shi shine
shi yaron ki kenan
shi God gift din sai sai ban tambaye shi na tambaya gurin waye ne ya yi wannan wane ya aikata wannan abu ba wanda ya ban amsa sai na ja Mary din da shi muka tsaya gefe kaka Mary ba ta nan a wurin da ce tana nan a wurin da mun tafi tare so sai na
ita Mary ina iyayenta
iyaye mamanta ne ta rasu babanta ne kuma shine ya zo a kwashe ta kin gan kamar ya nuna shi ya support a wannan so ya kai su duk abin da zai da su bai dame shi ba is like kamar shi ya baya son yarinya ne ko ya ne to shine yayi wannan din duka so sai na doke shi muka tafi gida sai washe gari da safe sai na kira iyaye na gaya musu na ce to ga abin da ya faru gashi na gaya musu abin da ya faru dai shine suka zo da safe na suka zo da safe sai muka je asibiti don mun fara zuwa wurin police tukuna kamun asibiti don mun je asibiti ba za a karbe mu ba sai da police to da muka je police din sai suka ban police daya muka je asibiti to sai su sun arrange wen su suka je don su arrest din wanda
suka aikata
to sai da sun je wai mata sun fara jajjefa polisawan ba su bar police ya kama guda daya ba sun komi ko daya ba wai ba zai faru haka ba to yadda abin ya faru
sun ji ciwo sosai an kone su sosai
an kone su don gaskiya kamar namijin nan ba yanda ya kumbura ma bai iya gani ba, baya gani sai an jagorance shi. To kamar ita na mace ma ita mata kumbura gefe daya, amma tana gani da gefe daya, hannunta ne shine ya samu hutan sosai.
To ya kika ji da kika ga yaran ki a cikin wannan?
Gaskiya da na gansu a cikin wannan lamarin, I feel like da ce ina wurin, da ce ina wurin da kai kamar da wani abu, da wani abu muna zai iya faru, because bazan iya daure in ga ko da ba, ko ba yaro na ba, bazan yadda in daure in ga ana ma yaro wani haka ba, because yaro ba na mutum da ba ka san why zai ciyar da kai gobe ba. Da na same su haka, inda nake giya miki a yanzu haka, har yanzu ban samu lafiya a jikina sosai ba.
To da kuka kai su asibiti, waye dauki nauyin maganin da aka yi muku?
Ne to mun dinga akwai wani rancen da muka karba a wurin, mun sisiya su magunguna dan da kuma dan gaisuwa da muna dan samu kadan to shine muna hada mu sisiya magungunan da shi don mu hada treatment din don ya zama mana da sauki, amma rancen kam yana nan.
Wato kun karbi bashi?
Mun karbi bashi.
To amma yanzu me kuke so ta kaman me ayi game da wannan yara na ku da aka kone?
Eto da yake kamun a salame mu dai yan gidan sun tura da abin da sun je sun biya shine bed bill ba, da su kudin gado da wayansu kanana ma kudin magani ba su biya ba. So abin da mu damuwanmu shine muna so kan da wani abun kada sake faruwa kaman haka, don in ya sake faruwa kin ga wayansu ma za su iya fada ciki ko ba mu din ba. Yawwa, muna so kada ya sake faruwa haka don sauran yaran ma su ma su samu sira.
Amma dama nan yankin naku na Shan ana samun wayannan irin wato yanayi na asa a ce yara suna maita?
Akwai. Akwai kuma sun yarda da shi kan ba wai ba.
Me kike ganin kamar ya kamata hukumomi ko gwamnati tunda kun kawo nan domin ku samu wato adalci ne a muku?
To gaskiya kamar yadda na fada, muna so kamar idan aka samu wanda sun aikata wannan lamari ba wai ba kashe su ba, to a don horar da su yanda wanda ko wani ya sake rinjaye su su sake yi, kada su sake za su yi tunani maybe yanda an ja musu kunne za su sake yi.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji rawar da kungiyar 'yan jaridu mata a jihar ke takawa na bin haƙƙin waɗannan yara. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne
madalla. A gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Sarfil ya dawo da labarai a takaice.
To a takaice, kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump, ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa. Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunan takardun, ta kuma miƙa su ga 'yan Democrat da shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban kasar. A ɗaya ɓangare guda kuma, jiya Laraba shugaban Amurka tare da mataimakin premier na China Li He ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwashe watanni 18 ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya. Wannan yarjejeniya ce da ba wanda ya taɓa ganin irinta, a cewar Trump, wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya. Gwamnatin ƙasar Tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rijista ba zuwa 20 ga watan Janairun nan. Jami'ai sun ce an samar da wannan shiri ne domin yaƙi da miyagun ayyukan da ke faruwa a yanar gizo.
Masu sauraro shirinmu kenan na safiyar yau, sai kuma da nan da sa'a 1:30 za ku sake jin mu da shirinmu na hantsi. Muna mika ta saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu Hassan Maina Kaina bisa rasuwar wansa Alhaji Abubakar Maina Kaina, makaman Fatiskum, wanda 'yan bindiga suka harbe ci a harin da aka kai wa tawagar mai martaba sarkin Fatiskum tsakanin hanyar Kaduna da Kano, wanda ake shirin jana'izarsa a fadar mai martaba sarkin Fatiskum da misalin karfe 10 na safiyar yau Alhamis. Hakanan kuma muna mika saƙon ta'aziyya ga Ustaz Ibrahim Damaturu, shugaban majalisar malaman Izala na jihar Yobe, bisa rasuwar surukarsa a Damaturu. Kazalika muna yi wa iyalan Umaru Hassan, wanda ya rasu jiya, a malumfashi ta'aziyya bayan doguwar jinya.
Allah ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Tubahiro Diodone da ya hada ya kuma bada umarni da injiniyan mu Daryl Smith. Ni Aisha Mu'azzin nake cewa wa assalam.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.